demokradiya a yau. Shirin gwamnatin buwal da Autumn za su ci gaba da rike kujerun su duk da sauye jam'iyya da suka yi, za mu ji abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa a kan haka. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ba mu da cikakkiyar masaniyar irin dambarwar siyasa da take ci a jihar Benue, amma ya sani mu babu wata baraka a zahiri a shugabancin jam'iyyar APC a jihar Sokoto. To ko me kai ga har gwamna Aminu Tambuwal barin jam'iyyar APC ba gargaɗin cewa yana son ya takar shugabancin Najeriya da yake sha'awa tun a shekara ta 2015? Dajar shimfidar da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana akan haka.
Magoya bayan gwamna Tambuwal na zargin tsohon gwamna Wamako da cin amanar Tambuwal, duk da ladabi da biyayyar da yake masa tun sa'ad da ya hau kujerar mulki. Tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya Shu'aibu Gwanda Gobir na hannun dama ne ga gwamna Aminu Wazir Tambuwal da suka canza sheka tare.
Mai girma gwamna, kowa ya sani mutum ne mai kawaici da ladabi, kuma ya bi Wamako bi na kada uba ba ko nawa da kane ba. Sannan babu wani abu a cikin birnin jihar Sokoto wanda mai girma gwamna ya je aiwatar da shi ba tare da izinin tsohon gwamna Aliyu Magatakar da Wamako ba. Wannan ya kawo cikas da taɓarɓarewa na abubuwa da yawa, domin mai girma gwamna ya takamba tsohon sanata Wamako jagoranci da ragwama jihar Sokoto har ta kai irin halin da take ciki.
A wani bangare kuma ana zargin cewa dangantaka ta so matsami ne tsakanin gwamna Tambuwal da uwar jam'iyyar APC. Sa da aka zarge shi da rugawa kamun kafar neman mukamin mataimakin shugaban kasa, idan har ta Allah ta kasance ga shugaba Muhammadu Buhari sa'ad da yake matsananciyar jinya a wannan lokacin a kasar Ingila. To sai dai wannan ma in ji Shu'aibu Gwanda Gobir na daga cikin tarkon da Wamako ya dana wa gwamnati Tambuwal.
Wallahi sai ina duk abinda Aminu Tambuwal yake ciki na neman shugabancin kasar nan ko na bane bai nema, wallahi Wamako ya sani kuma shi ya iza shi.
To amma dan majalisar tarayya mai ci yanzu haka daga jihar ta Sokoto, Abdullahi Balarabe Salame, wanda ya ci gaba da kasancewar sa a jam'iyyar APC, waɗannan zarge-zargen duk su kiburu tsu ne.
Kuskure ne da kuma kasawa ga shugabanci. Har wani kana shugaba, kana gwamna, an samu matsala, ka dawo ka ce wa da adalilin matsalan nan. To kai tun harin baka cancanta ka rika ba, don za ka rika. Kowannen surar da an ka rantsa su, na zauna na ce mato tsaka ja. Daga 29 ga wata, Allah bai sake tambayan maza takardar ni ya kwaru Sokoto.
Na tambayi lauya Modibo Bakare shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa kan canja jam'iyya irin wanda 'yan siyasa suka yi a baba na ƙasar?
Ya danganta ga wata irin kujera mutum yake. Abin da canja ke da idan na fahimci kamar barin jam'iyya da aka zaɓi mutum zuwa wata jam'iyya. Idan haka ya faru, idan ta ɓangaren executive wato ɓangaren zartarwa ne wanda aka yi tanadi a sashi na gaba gajin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya, to wannan mutum ba wani mataki da za a ɗauka a kansa sai dai kawai a jira shi a zaɓe mai zuwa, idan har mai sake neman zaɓe ne. To mutane su nuna ba shi ake zaɓe ba, jam'iyyar ta ne ake bukata, kuma jam'iyyar ya barta.
Bari Samuel Abubakari, gwamnan jihar Benue Samuel Autumn da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal suna daga cikin waɗanda suka bar jam'iyyu da suka ci zaɓe a kai suka shiga wata wata jam'iyya. Su waɗannan babu wani hukunci da za a iya musu saboda wannan canza sheka, sai kawai in lokacin zaɓe ya zo baɗi.
Kamar su waɗannan suna ɓangaren zartarwa ne wato executive, kuma babu wani abu da aka yi tanadi na domin sashi da ya sa gwamna yake iya rasa kujeransa wanda aka yi tanadi a sashi na 182 na tsarin mulkin Najeriya. Inda jam'iyyar party wato jam'iyyar siyasa ne ya shiga, ba zai rasa kujeransa ba, amma ya shiga abinda ya shiga cikin society, kungiyar asiri. To wannan kuma ya ji da wani bangare ne wanda zai iya rasa kujeransa a tsarin mulkin Najeriya na yanzu wanda muke amfani da shi, ba kamar na zamanin Second Republic wato jamhuriya ta biyu, wanda idan gwamna ya canza ko kuma shugaban kasa ko abin nan mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna suka bari, kamar yadda muke in ka tuna su Abubakar ni lokacin da su gwamna Barde da sauransu wanda suka canza jam'iyya suka koma wasu jam'iyyu sai suka bar kujeru su. To kaga wannan babu wannan tanadi a wannan tsarin mulkin Najeriya da muke amfani da shi. Kuma ɗaya daga cikin wato abin da muke lakuna wato wasu rauni, ɗaya daga cikin rauni da ake samu a tsarin mulkin Najeriya har yanzu, don in ka duba fassarin da aka yi ma a cikin Ameki rokin Ameki da Omeha na jihar Rivers wanda kotun koli suka fara kuri'a ta jam'iyya ce ba ta mutumin da aka zaba ba to sannan mutumin sai ya zo kuma ya bar jam'iyyar kaga ya bar kuri'un kenan
su ƴan majalisa su waɗannan mai tsarin mulki ya tanadi a kansu to
tsarin mulkin Najeriya idan dan majalisa a gargashe kamar da majalisar tarayya muke magana yanzu a gargashe sashi na 58 wato section 68 na 1999 constitution gargashe kamar wato a karamin sashi na 1 idan ya canja shiga daga jam'iyyar da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya wanda ba ita aka zaɓe shi ba to zai rasa kujerarsa sai in ɗaya ko biyu abubuwa sun faru idan akwai rabuwa a cikin jam'iyya wato abinda ake kira division ko faction wato an samu rabuwa jam'iyya ta gare gida biyu wanda aka samu rudani ba a san wace ko a branch ɗinsa ko a jihata ko a tarayya ya rasa wanne ne zai je ko kuma jam'iyya ta yi maja wato ta abu da wata jam'iyya kamar yadda aka yi shekarun da suka gabata inda aka yi aka hada wani su alakan jam'iyyu suka zama jam'iyyar APC wannan mutum yana ɗaya daga cikin leadership party wata jam'iyya ya shigo da zai rasa kujerarsa ba don shi kansa abin da ke division na party ko faction a party din ai tsarin mulkin Najeriya ba yi bayani sa dalla-dalla ba kuma haka ne al'adar tsarin mulki kenan to amma hukunce-hukuncen da aka samo daga kotuna wato case law wanda judicial training ake ja a turance to sun ba da abin da ake nufi da wannan to sai a auna a ga shin rabuwar kawuna da aka samu a jam'iyyar APC yanzu ya kai wannan abin da aka fassara a hukunce-hukuncen kotuna ko bai kai ba ni a fahimta ta bai kai ba sannan ma a fahimta ta ba abin da ake division din babu shi ma a APC domin babu jam'iyyar APC da aka ce ta yi foreign executive akwai ni shugaba daga sama har ƙasa ko wani shugaba da secretariat da executive nan wanda hukumar zaɓe ta rasa gane wanne ne na gaskiya da wani na ƙarya don kai daga cikin abubuwan kenan da ke sa sannan yanzu in za ka yi takara ma a ina za ka sai form naka a ina za ka je kai a wani executive kake kai bayan ka
wannan bangare da suka kira kansu su RAPC din nan su karkashin Buba Galadima su basu cika sharuɗan zama jam'iyyar bangaren rabuwar kawuna da zai sa hukumar zaɓe ta kasa gane wacce daga wacce ba?
A illar da aka samu kenan ai wato suna yana da illa idan ka kawo sunan jam'iyya ka tsara masa wani harafi to ba jam'iyyar ba ce kuma ai suka ce RAPC to kaga in tun da aka tsara R a wuri ba dibigin ba ne su sabuwar jam'iyya ne suka sa ko a yi masa rijista ko ba za a yi masa rijista ba wannan kuma tsakanin su da hukumar zaɓe ne
to
amma ta tashi daga APC ai
to saboda
ba APC bace kuma
to su
an san masa launi
to su waɗannan ƴan majalisa da su waɗanda suka shiga karkashin wannan RAPC za su ci gaba da rike kujeru su ko yaya
da suka gaura sun bar jam'iyyar APC a bisa ga tsari da wannan sashi da na gaya maka da kuma kuje-kuje kotu ai su za su rike kujerun su ne kawai domin cewa an taɓa yi a baya ba a yi komai ba wannan baya halartar da aiki a bisa ga tsarin mulkin Najeriya yanzu idan ta dole ne su rasa su ba su jerusu
to
a gidare ku jerusu bakan a majalisa ko kuma a ɗauki matakin gaggawa na kotu su mai da wayannan kujerun da aka bari bakan domin duk wani wanda ya canza daga jam'iyya zuwa jam'iyya babu jam'iyya daga cikin jam'iyyun da muka sani na yanzu wanda suke da faction wanda zai iya kai matsayin da in ka bar jam'iyyar za ka gina da kujerarka
to
babu
bari
ka jami'u guda duka da PDP da APC duka
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma mako mai tahowa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Murtala Faruk Sanyinna da barista Modibo Bakari da Chubahiro Diyo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.